Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma mita 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Haka kuma ana iya kama mu a duk inda ake a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum sunana Usman Ahmad Kabara a shirinmu na safi tare nake kuma da Grace Alhira Abdul daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ga kanin labaran duniya.
To Usman, yayin da ake cika shekaru biyu da sace ƴan matan Chibok Gombe, asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar da wani rahoto da ya nuna cewa kungiyar Boko Haram ta yi amfani da kananan yara galibi mata 44 wajen kai hare-haren kunar bakin wake bara. Gwamnatin kasar Kenya ta tasakiyar wani sabon rukunin ƴan kasar China kasar su bayan da ta dauki irin wannan matakin a lokutan baya. Kana ƴan sandan kasar Belgium sun sake kama waɗansu da kuma kai samame jiya Talata da waɗanda ke da alaka da har-haren da aka kai Brussels da kuma Paris.
To jim kaɗan za mu ji cikakkun labaran. Majalisar Tarayya ta ce su ba su ga naira biliyan 60 a cikin yanayin bajet ɗin bana ba na Najeriya game da yin diga jirgin ƙasa daga Calabar zuwa Lagos.
Ni ban gan abin da yasa za a jira cewa sai an gama wannan abin gaba daya a bayan da akwai yancin da zai iya ya fara abin da zai taimaka ma mutane a kasa ba. Masu aiki da shugaban kasa su taimaka masa, su dinga faɗa mishi su ma gaskiyan abin da dama na zuciyarsu.
A yankin Niger Delta kuma ƴan fashin teku ne suka yi garkuwa da wasu ƴan Turkiya har guda 6.
Jirgin ya taso ne daga Gabon akan hanyarsa ta zuwa ƙasar Ivory Coast a lokacin da ƴan bindigan suka yi garkuwa da ma'aikatan jirgin.
To za mu ji cewa kuma kungiyar musayar ɗaliban Najeriya da Amurka ta yi wani dandalinta a Kano domin nuna amfanin irin waɗannan musaya. Akwai shirinmu na demokuraɗiyya, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Gobe 14 ga watan Afrilu ake cika shekaru biyu da kungiyar Boko Haram ta sace dalibai mata 219 a ɗakin kwanan su dake garin Chibok, bayan wata ɗaya kuma kungiyar ta sake nuna su a wani hoton bidiyon propaganda. Tun daga wancan lokacin kuma ba a sake jin duriyar su ba. Tunda kungiyar ta dauki makamai shekaru 7 da suka shige, rayuwar al'ummar yankin arewa maso gabashin kasar ta tabarbare. Sai dai babu waɗanda suka shiga halin ni yasu kamar iyayen ƴan matan da kungiyar ta sace. Da dama daga cikin iyayen ɗaliban sun kaura, waɗansu kuma sun sami mafaka a Maiduguri babban birnin jihar Borno, yayin da rashin tabbas kan iyayensu ke ci gaba. A halin da ake ciki kuma, asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce kungiyar Boko Haram tana ci gaba da amfani da kananan yara mata ƴan makaranta wajen kai hare-haren ƙunar bakin wake. Bisa ga rahoton da asusun ya fitar jiya Talata, kungiyar ta yi amfani da kananan yara 44 wajen kai harin ƙunar bakin wake a shekara ta 2014, yayin da kuma ta yi amfani da kananan yara 44 a shekara ta 2015.
Gwamnatin kasar Kenya ta tasakiyar wani ƙarin rukunin ƴan kasar China zuwa kasar su, bayan da ɗaukar irin wannan mataki ya sa Taiwan ta zargi Beijing da satar al'umma. Ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar Taiwan mai kula da harkokin kasashen yammacin Asiya da kuma Afirka, Antonio Shen, ya bayyana a jiya Talata cewa an sa ƴan ƙasar guda 37 a jirgin China da ya tashi daga Nairobi babban birnin ƙasar Kenya zuwa mainland ta China. Shen ya ce ƴan sanda sun harba barkwanon tsohuwa a ɗakin da aka kulle su, suka kuma fasa bangon ɗakin domin fitar da su ta wajen da ƴan sandan suke, inda ƴan ƙasar China guda 15 suka ƙi barin ofishin ƴan sandan. An kuma kama ƴan ƙasar China guda 37 aka tasakiyar su a jiya Talata da kuma guda 8 da aka kura tun a farko a Kenya a cikin shekara ta 2014 bisa zargin leƙen asiri. Wata kotu kuma ta yi fatali da ƙarar da kuma yin basu kwanaki 21 da su fice daga cikin ƙasar.
ƴan sandan ƙasar Belgium sun sake kama waɗansu sababbin sababbin kame da kuma kai somame jiya Talata da ke da alaka da har-haren da aka kai a Brussels da kuma Paris. yayin da ma'aikatan gidan yari ke bayyana damuwa kan yadda za a tunkari nasarori da suke samu da kula da mutanen da ake ci gaba da kamawa. An tuhumi waɗansu ƙarin mutane biyu da ake kira Samail F da kuma Ibrahim F da laifin ta'addanci da kisan kai dangane da hare-haren da aka kai a Brussels da suka yi sanadiyar mutuwar mutane 32. Masu shigar da ƙara na ƙasar Belgium sun sanar a kafofin sadarwar ƙasar cewa mutanen biyu ƙane ne wane da ƙane. ‘Yan sandan Brussels sun kuma tsare waɗansu mutane uku bayan gudanar da bincike a gidajensu da ke babban birnin Lardin Oku. Ba yi wani ƙarin haske dangane da tsare mutanen ba, sai dai kafofin sadarwar ƙasar sun yayata cewa alƙali zai yanke hukunci yau Laraba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya jaddada mahimmancin manyan yarjejeniyoyin cinikayya da aka cimma da waɗansu 'yan majalisa da cibiyoyin cinikayya da kuma 'yan takarar shugaban ƙasa suke ta baba a kai a cikin jawabin da ya gabatar jiya Talata a wajen wani taron ƙungiyar tsare-tsaren ƙasa da ƙasa da aka gudanar a birnin Los Angeles. Kerry ya ce yarjejeniyar cinikayyar tana da riba da yawa da ta haɗa da kare muradun Amurka da kuma ƙarfafa harkokin tsaro. A watan Fabrairu jami'ai suka sa hannu a wata yarjejeniyar cinikayya da kasashen yankin Pacific wanda ya kunshi kasashen Amurka da waɗansu kasashen yankin Pacific guda 11 da suka mallaki kashi 40 cikin 100 na arzikin kasashen duniya. Sai dai har yanzu majalisar dokokin Amurka bata amince da yarjejeniyar ba. Babu tabbas kan makomar yarjejeniyar, kasancewar 'yan majalisa na ganin yarjejeniyar za ta kawo cikas a harkokin cinikayya da kuma jarin da kasar ta zuba.
Daga she yakin neman tsayawa takarar shugabancin Amurka karkashin tutar jam'iyyar Republican da Democrat ya koma neman wakilai da za su je babban taron jam'iyyun na ƙasa, inda jam'iyyun za su tsayar da 'yan takarar su a zaben shugaban ƙasar da za a gudanar a watan Nuwamba. Hamshakin ɗan kasuwan nan Donald Trump shine ke kan gaba a jam'iyyar Republican, sai dai ya faɗa ranar Talata cewa shugabannin jam'iyyar sun ƙirƙiro wata hanyar coge domin hana shi nasara a babban taron jam'iyyar da za a gudana a Cleveland, Ohio. Ko da yake Trump ne ya lashe zaɓe a galibin jihohi, ba shi da isassun wakilai da yake buƙata na zama ɗan takarar jam'iyyar. A ɓangaren Democrat kuma tsohuwar jami'ar diplomasiyya Amurka Hillary Clinton ta yi wa abokin hamayyarta ɗan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Vermont Bernie Sanders fintinkau a yawan wakilai, sai dai ita ma har yanzu ba ta sami isassun wakilai da take buƙata na zama 'yar takarar jam'iyyar ba.
Labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To, majalisar tarayyar Najeriya ta ce ba su ga maganar naira biliyan 60 na yin diga jirgin ƙasa daga Kalaba zuwa Lagos ba. Shi kuma shugaban ƙasar ya ce sai ya gamsu kafin ya sama kasafin hannu. Ga wakilar Madina Dauda da cikakken rahoton.
Daga dawowar majalisa daga hutun makonni biyu ne ya takaddama ta kunno kai tsakanin majalisar ƙasa da ɓangaren gwamnati akan kasafin kuɗin bana. An samu cece-kucen ne bayan da majalisar ta ƙarƙare aikin kasafin har ta miƙa shi wa shugaban ƙasa ne dai. Aka yi zargin an cire naira biliyan 60 daga cikin kasafin, wanda shi ne kuɗin da za a kashe wajen gina layin dogo daga Kalaba zuwa Lagos. Na tambayi shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar wakilai Abdulmumini Jibrin ko haka maganar take, ga abin da ya ce.
Babu wannan hanya na jirgin ƙasa a cikin budget da shugaban ƙasa ya kawo mana. Suna da kwafi na budget, mu ma muna da kwafi na budget. Kowa ya bude ya duba, babu wani abu kaman Kalaba Lagos. Abin da ke cikin budget ɗin da shugaban ƙasa ya kawo mana majalisa shine Lagos da Kano. To, amma abin da muke so mutane su fahimta nan shine a cikin aikin da committee suka yi sai suka fahimci cewa da mu ma appropriation committee muka fahimci cewa an ƙara wa transport kuɗi wajen biliyan 54. To, kuɗin da aka sa a Kano ba zai isa a gama wannan aikin ba, sai muka ɗau biliyan 39 muka ƙara don a gama Lagos da Kano. Muka ɗau kuma wasu kudi a cikin raguwar kudin muka sa a airports a gyara mana airport na Malam Aminu Kano airport na Lagos airport na Enugu airports dai ɗaya daga cikin kuma abubuwan da ke damu mu shine zancen da ake cewa a'a mun kwashi ayyuka ko kuma ni na kwashi ayyuka na kai Kano ko kuma na kai Kiru da BBG fi sabilillahi amun adalci dan ina chairman na committee na appropriation shikenan yanzu mutanen Kano ko mutanen Kiru da BBG ba yan Najeriya bane akwai wani jiha a cikin wannan budget din ko loka gama da zata ce ba sa mata aiki ba
daga dukan alamu wankin hula na neman kaiwa dare a batun sa hannu a kasafin kudin sai dai shugaban committee tsare-tsaren manufofin kudi na majalisar wakilai Timothy Ngolu Simon ya bada shawara yadda za a magance takaddamar
ni ina gane in akwai bukatan wannan project da yake shugaban kasa yana da yanci ya saki kawo supplementary budget ya je ya kawo a supplementary budget ba za a ki masa ba saboda ana wannan aikin saboda jama'an kasa ne balle ma kafin a kai wurin akwai yana da yanci kuma ya ci gaba da implementation na wannan budget din har zuwa 50% kafin National Assembly majalisa ta passing kasafin kudin gabaɗaya saboda haka ni ban gan abin da yasa za a jira cewa sai an gama wannan abin gabaɗaya a bayan da akwai yancin da zai iya ya fara abin da zai taimaka ma mutane a kasa ba masu aiki da shugaban kasa su taimaka masa saboda ya sani abubuwa sun masa yawa dole ne su dinga faɗa mishi su ma gaskiyan abin da dama na zuciyarsu kada abin da na shugaban kasa zuciyarsa daban sai su kuma suna tunani nasu daban wannan ya wuce siyasa wannan kasafin kudi ne wanda zai taimaka yadda za a ci gaba da kasanmu
Majalisar dattawa ta yi kira ga bangaren gwamnati akan ta hanzarta zartar da kasafin kudin ba tare da bata lokaci ba don samun walwalar kudade a tattalin arzikin kasar saboda a cikawa talaka alkawalin more Roman demokradiya Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
A yankin Niger Delta kuma ƴan fashin teku ne suka yi garkuwa da wasu ƴan kasar Turkiya wakilinmu Babangida Jibrin ya aika mana da wannan rahoto
sanarwar da kakakin sojin ruwan Najeriya Commander Chris Ezekobe ya aike wa manema labarai ya ce ƴan kasar ta Turkiya da aka yi garkuwa da su suna cikin wani jirgin ruwan dakon kaya ne dake yankin Niger Delta ko da yake kokarin samun haske daga kakakin rundunar sojin ruwan ya citira sanarwar kakakin rundunar sojin ruwan na cewa ya zaka jami'an tsaron Najeriya na aiki tare da haɗin gwiwa wasu jami'an tsaro na ƙasa da ƙasa musamman ma da hukumar Interpol ganin an sako wa'anda aka garkuwa da su sai dai har yi zuwa wannan lokaci jami'an kamfanin jirgin ruwan na kasar Turkiya sun bayyana cewa ba a tuntube su ba dangane da ma'aikatan nasu da aka yi garkuwa da su Alhaji Dairu Muhammad wani dan kasuwa ne mai safarar kaya zuwa kasashen ketare kuma ya bayyana abin da ya faru da cewa na iya kawo cikas ga yunkurin da gwamnatin Najeriya ke yi na neman masu saka jari da kuma faɗaɗa harkokin kasuwancin kasa da kasa
to wazi ayyansa da ke yi ana kama shi kuma koro zai kama an ga zai shafi da
alhaji Mr. Dick Steven director ne a hukumar tsaron teku ta duniya dake da headquarter a kasar Denmark ya ce jirgin ya taso ne daga Gabon akan hanyar sa ta zuwa kasar Ivory Coast a lokacin da ƴan bindigan suka yi garkuwa da ma'aikatan jirgin da suka hada da captain din jirgin hukumar yan kasuwa yake fatan ganin hukumomi sun yi game da wannan lamari ga dai Alhaji Dairu yankin ruwan Najeriya da yanki ne da ya kaurin suna wajen fashin teku musamman ma dai daga bangaren yankin Niger Delta yankin da ƴan tsagira ke tada husuma tare da zargin cewa ana gurbata musu muhalli da kuma neman ƙarin kaso daga gwamnatin tarayyar Najeriya Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos
Wata kungiyar musayan ɗaliban Najeriya da Amurka sun kafa dandalin cibiyar na nuna musayar wannan amfanin wannan musaya daga Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya aika mana da wannan.
Ofishin jakadancin Amurka a nan Najeriya ne ya kirkiro da wannan dandali. Mr. Robert Carr na sashen kula da al'amuran al'adu a ofishin jakadancin da ke Abuja shine ya kaddamar da reshen Kano na dandalin.
The whole benefit of the exchange programs is to improve the bilateral binational relationship between the United States and Nigeria. Americans also benefited from
it. A jimlace alfanun wannan misar dalibai da sauran harkokin bada horon ilimi shine yaukaka dangantakar da ke tsakanin Najeriya da Amurka. Yan Najeriya na ziyarar biranen Amurka daban-daban domin karatu da nazari a jami'o'i da cibiyoyin ilimi. Lamarin da ke ba su damar fahimtar Amurka da jama'arta. Haka suma Amurkawa na samun kyakkyawar fahimta kan al'adu da sauran muhimman al'amura da suka shafi rayuwar 'yan Najeriya. Manufar kaddamar da wannan dandali shine yanzu 'yan Najeriya da suka dawo gida za su iya nusar da matasa ta hanyar amfani da abubuwan da suka koyo na ilimi dangane da Amurka.
By mentoring Nigerian youth on the value of those programs and on what they learned about American society.
Dr. Abdullahi Mai Kana Madaki na Jami'ar Bayero Kano na daga cikin ɗaliban da suka yi karatu a guda daga cikin jami'o'in Amurka.
A New York na shekara ɗaya a wata jami'a da ake kira John Jay College of Criminal Justice. Amfanin wannan abun idan an kafa shi shine mu ƙara zama mu jajirce irin training da muka samu a US mu zo mu fito da wasu tsare-tsare da muke ganin al'ummomin da muka fito daga cikin su za mu samar da abubuwan da za su taɓa rayuwar su.
Ita ma malama magajiya ta hukumar ilimin bai ɗaya ta jihar Kano cewa take
naje makarantun primary, naje na secondary, naje universities. To akwai abubuwa wanda suke yi a can wanda mu nan ba ma yi gaskiya, dan akwai makarantar da naje ta ƙananan yara ce. Yaran nan wani kammalallen wuri za a kai shi sai ya kwanta yayi bacci ya samu nutsuwa zuwa wani lokaci tukuna sannan ya farka ya shiga dan wasanni daga wasanni a tafi karatu. Kungiyar ya kamata a ce ta kasance wanda suka taba zuwa kaiwa Amurka ziyara da kuma waɗanda suka je suka yi karatu da kuma mu da muke samun irin wannan damar maki da mu je mu leƙa mu gano me Amurka take ciki na mu dawo kuma mu aiwatar da irin wayannan abubuwa a kasashen mu.
Professor Mahmud Lawan da ke zama guda cikin waɗanda suka gabatar da makala a yayin kaddamar da dandalin ya ce dandalin na da alfanu ta fuskoki da dama.
Kannan mu da 'ya'yan mu wanda suke da niyya suna so su ainihin bunƙasa karatun su zai ba su dama su fahimci irin to damar da ake da shi a kasashe irin su Amerika da sauransu. Ni kullun ra'ayina shine ba wai duk wani abu da aka zo maka da shi zaka dauka kai amfani da shi ba. Ya kamata a ce akwai abubuwan da suke masu kyau wanda kake ganin in ka dauke su kai kokarin ka dabbaka su a cikin al'ummar ka zai amfane jama'an mu zai amfane kuma al'ummar mu. Wanda kuma kake ganin ba zai amfane mu ba to sai kai watsi da shi. Abin da ya kamata kenan kai ka sani ni na sani duk wanda ya taba zuwa Amerika ya san cewa ba wai duk abin da Amerika take da shi shine mai kyau ba. Akwai abin da wanda yake bai dace da mu ba. To duk abin da ka san cewa sai ka tantance. Duk abin da ka san cewa zai amfani al'umma, zai amfane ka, zai amfane sauran jama'a gabaki daya, sai a dauki wanda za a iya dauka din a ga yanda za a amfani da shi ya amfane mu.
Professor Mahmud Lawal kenan na Jami'ar Bayero Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano.
To in an jima a shirinmu na hantsi za mu ji rahoton hatsaniyar da aka samu ta garin Gashaka a jihar Taraba inda har aka rasa rayuka wanda aka ce na kabilanci ne amma mai magana da yamin gwamnati cewa yi.
Mun muna garin ba wannan akwai hannun Boko Haram domin mutane ne ba aka gan su shalo ba ko su taso su nufi mutane a ƙauyukansu sai su yanka mutane kaman akuyoyi.
To sai a tara shirinmu na hantsi din da karfe 8 in Allah ya kai mu anjima. Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin wakilan majalisun tarayya ko na jiha suna da damar su yi kuskure ma ga kasafin kuɗi ko babu. Abinda za mu duba kenan cikin shirin a makon nan. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan kun tashi lafiya. A gurguje bari mu leƙa fagen siyasar Amurka. Zaben fidda yan takara na baba nan da aka yi ya barba da kura shine ko zaben da aka yi a jihar Colorado. Rahotanni suka ce daruruwan yan Democrat ba su samu damar shiga yar tinken da aka yi a jihar ba. A bangaren yan Republican kuma aka ce dubban yan jam'iyyar ne ba su samu damar yin zabe ba. Lamari da yasa bakin yan jam'iyyun duka biyu suka zo ɗaya cewa tsarin zabe a jihar Colorado bai gamsar ba. Babu alamun akwai wani ɗan takara da zai ce ya samu ta 10 daga zaben na jihar Colorado. Yan takarar shugabancin Amurka biyu a Inuit Democrat da ya sarraba wakilai daga jihar daidai. A bangaren jam Republican kuma su ma yar tinkence amma da yawun shugabannin jam'iyyar. Ted Cruz ne ya lashe zaben. Alamari da yasa Donald Trump yake zargin ba demokradiya kai a jihar Colorado ba. A wani bangare kuma rikicin da ake kan fidda dan takara na jam'iyyar yana ci gaba. Gani babu ɗaya daga cikin ƴan takarar biyu wato Donald Trump da Ted Cruz da yake da karbuwa ga shugabanni da kuma attajirai waɗanda suke goyon bayan jam'iyyar. Yunkurin da waɗansu daga cikin jam'iyyar suke yi na ganin Donald Trump bai zama dan takarar jam'iyyar ba, ya sa suka haɗa ƙarfi da ƙarfe suka mara Senator Ted Cruz baya, yayi wa Trump mummunar kaya a jihar Wisconsin. Hakan alisafin da masu sharhi suke yi ya nuna cewa da wuya Trump ya samu adadin wakilai da ake bukata wato 1,237. Idan ku haka ya faru tilas a gudanar da zaɓe a dandalin babban taron jam'iyyar da za a yi a Cleveland jihar Colorado. Sai ta yu wani daban daga cikin waɗanda suke takara yanzu ne zai zama ɗan takarar jam'iyyar. Babban zaɓe da ke tafe shi ne ranar Talata mai zuwa 19 ga wata a jihar New York, inda jam'iyyar Democrat take da wakilai mai tanda 91, yayin da ita kuma jam'iyyar Republican tana da wakilai 95. Zuwa yanzu dai manyan ƴan takarar nan na jam'iyyun duka biyu wato Hillary Clinton da Donald Trump sune suke kan gaba a ƙuri'ar neman jin ra'ayoyin jama'a a zaben da za a yi a jihar ta New York. Yanzu kuma sai maudu'in shirin na makon nan. Shin ƴan majalisar dokoki walau a tarayya ko jiha suna da iko su yi canji ko kuskurima ga kasafin kuɗi da gwamna ko shugaban ƙasa ya miƙa musu? Tambayar da na yi wa lauya Hassan Liman, amma da farko na nemi jin ko cikin rassan nan guda uku ɓangaren zattasuwa da shari'a ko ɓangaren majalisa a kore reshe ɗaya da ya fi wani muhimmanci ne?
Hadi sabo, kowane reshe yana da irin nauyi da tsarin mulki ya bashi. Na farko karkashin kashi na hudu na tsarin mulkin Najeriya, majalisar tarayya ko na jiha ikonsu sun su yi doka ne don a tabbatar da zaman lafiya a ƙasa da kuma yin ayyuka da jama'a bisa ga abinda su masu ɓangaren zartarwa za su gabatar a karkashin kashi na biyar, wato abinda shugaban ƙasa ko gwamnati za su gabatar gare su a Najeriya.
Aja Saliman, shin wani irin iko majalisar tarayya take da shi kan kasafin kuɗi?
To Hadi Sabo da masu saurara, wannan amsa na tambayanka da ya shafi kashin kasafin kuɗi na tarayyar Najeriya, za a sami wannan amsa ne a cikin a karkashin kashi na 81 da na 82 na tsarin mulkin Najeriya, inda aka baiwa shi shugaban ƙasa na Najeriya in ana son a kashe kuɗi na yin ayyuka na tafiyar da ayyuka na zartarwa a ƙasar nan, shi ne a matsayinsa na shugaban ƙasa a ƙarƙashin kashi na 81 zai rubuta bisa ga fahimtarsa da yanda ya fahimci abubuwa da koke-koke da damuwar 'yan ƙasa ya gabatar a abin da ake ce masa doka ta zartarwa na kuɗi, wato appropriation bill, ya kai gaban majalisar tarayya wato Senate da House of Representatives ko majalisar dokoki kenan, wakilai da majalisar tarayya dattabai zai gabatar a gaban su. Su kuma za su duba su gani, in suka duba za su bi kowane abubuwan da shi shugaban ƙasa ya ce yana son ya aiki ma 'yan Najeriya a kai. A zai yi abu kaza a wuri kaza, zai abu kaza a wuri kaza, za a kashe kuɗi kaza a wuri kaza, a ta kansu kuɗin da su ma 'yan majalisa za a kashe a kansu, shugaban ƙasa ne zai gabatar da abin da ya shafe su kafin su su zartar su gabatar mishi ya sa hannu. Hadi Sabo,
Aja Saliman, suna da yanci su yi canji a cikin kasafin kuɗi ko ba su da shi?
Hadi Sabo, a fahimta na bisa ga abubuwan da na karanta a ƙarƙashin kashi na 81 zuwa 82 na tsarin mulkin Najeriya, ban ga inda majalisar tarayya suke da iko su canja wani abin da shugaban ƙasa ya gabatar a cikin kasafin kuɗi ba. Abubuwan da ya rubuta a matsayinsa na shugaban ƙasa in ya gabatar a gabansu, shi ne za su duba su su ce sun amince su gabatar masa. A in akwai abin da su ba su amince da shi ba, sai kuma su ce ba su amince ba, amma ba za su sauya wani abu daban da abin da shi gabatar ba. Sai kuma su ce abu kaza ba ku amince ba, amma ba za su canja wani abu daban su saka wani abu daban ba. A ba su da iko yin haka. Haji Sabo.
Haji Saliman, idan haka ne sun zama kamar ƴan amshi shata kenan ko?
A Haji Sabo, ba sun zama kamar ƴan amshi shata ba. Kamar yadda na baka bayani, tsarin mulkin Najeriya ya ba kowa irin ikon da yake da shi. ‘Yan majalisa a ƙarƙashin kashi na hudu ikon su shine su yi doka, gabatar da kasafi na kuɗi mai za a kashe. Shugaban ƙasa ne a matsayinsa na shugaba mai cikakken iko shi da yake da dama ya ce to ga abubuwan da ya kamata a yi a ƙasa. A matsayinsa na shugaba mai cikakken iko na zartarwa, shi da zai rubuta da shi da ministocinsa su zauna su yi nazari me ya kamata a yi wa ‘yan Najeriya. Aikinsa ne, ba shi da dama a matsayinsa na shugaba ya zauna ya ce to zai aikin da ‘yan majalisa za su yi. In ya rubuta zai kai musu. Su ɗin nan ba wai ‘ya’yan amshin shata ba ne, za su yi abin da ya dace ne ga cin abubuwan da shugaban ƙasa ya gabatar a gabansu. Shin ya dace a yi wa ‘yan Najeriya a yi aiki a kai? In sun amince za su ce to mun amince abin da shugaban ƙasa ya faɗa, amma ba wai su su canja ko su sauyawa, ba wai sun zama ‘yan amshin shata ba ne. A abin da doka ya ce a cikin tsarin mulkin Najeriya kenan. Haji Sabo je ba ba saurara.
Amma kafin mu yi sallama, ban sani ba ko wani ƙarin bayani da ke so kai wanda na manta ban tambaye ka ba?
Eh to, ƙarin bayani da nake so yi shine a kashi na 82. Musamman na karanta a jaridun Najeriya. A yanzu irin takaddamar da yake tafiya tsakanin shi shugaban ƙasar Najeriya da kuma majalisar tarayya, inda aka ce sun gabatar masa da takaddan da suka ce sun amince yaban nan, an samu an ce sauye-sauye a cikin abubuwan da shi kuma ya ce a'a akwai abubuwan da ya gabatar su sun canja a ciki. To kamar yadda na bayani da farko, ba su da iko su yi haka a ƙarƙashin kashi na 81 ko kashi na 82. Yin haka, in sun yi haka, ya saba wa abin da aka rubuta a tsarin mulkin Najeriya na kashi na 81 da na kashi na 82. To abin tambaya na shine, jama'a za su ce to gashi har ana watan hudu na wannan shekara, har yanzu majalisar tarayya da kuma shugaban ƙasa har yanzu ba sanya hannu a wannan budget ba. Tsarin mulkin Najeriya a kashi na 82 ya bai wa shugaban ƙasa dama ya yi amfani ya zartar da abubuwa, a cigaba da zartar da abubuwa saboda kar gwamnati ya tsaya har aƙalla na tsawon wata shida. Amma duk abubuwan da za a yi a tabbatar an yi shi ne bisa ga tsarin kuɗi da aka yi na shekarun da ya wuce. Har da samu bayani da zai son kara wuce ba a kina.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruhu bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu aro da haka, Allah ya kamu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan. Sai ko makon sama da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin lauya Hassan Liman da Cuba Hero Diodone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To innar Amal za ta ba mu kanin labarai kafin mu rufe shirin.
Gobe 14 ga watan Afrilu ake cika shekaru biyu da kungiyar Boko Haram ta sace ɗalibai mata 219 a ɗakin kwanansu da ke garin Chibok, bayan wata ɗaya kuma kungiyar ta nuna su a wani hoton bidiyon farfaganda, nan daga wancan lokacin kuma ba a sake jin ɗuriyarsu ba. Tun kungiyar da ta ɗauki makamai shekaru 7 da suka shige, rayuwar al'umman yankin dai na arewa maso gabashin ƙasar ta taɓarɓare, sai dai babu waɗanda suka shiga halin ni'yasu kamar iyayen da aka sace 'ya'yansu.
To ai anan zamu dakatar da ke saboda lokaci da takaitattun labaran muka zo karshen wannan shiri sai an jima da hantsi in Allah ya kai mu. A madadin ita Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatarwa sai Tibahiro Dedone da ya bada umarni. Injiniyan mu ne yau Charles ni Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.